بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بني قيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقار جدد قدير مقال لما دوك تنسلكي ودكشيني يقعي هلترمو رايامو يبيدي مهاريكام ونن سافيامي البركة تلا ربع wanda ta yi daidai da 17 ga watan Zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da 3 ga watan 6 miladiyar haihuwar Annabi Isa in saha. A ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai albarka na kitabu Tauhid wallafa rashihin malami Ala Muhammad Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Muna roƙon Allah ya gafarta masa mu kuma ya amfana da mu abin da muke karantawa. Ambata cewar yau shine 17, wannan yana nuni kuma watan Zulhijja shine wata na ƙarshe a kalanda ta musulunci in ka dauko tun daga Al-Muharram. Wannan yana nuni a kayan cewar shekara ta musulunci tana dabda karewa kenan, wanda wasu kwanaki wasu goma da kaɗan kaɗan a kayi. To malami suka ce me yake zama wajibi akan kowannen mu shine kowa ya koma ya duba irin abin da yake aikatawa, kuma ya san wane ne kansa, domin ita mutuwa kamar da alkiyama take tsayawa, ita ma haka take. La ta'tikum illa bakta, da Allah ya magana dangane da alkiyama. Akwai mutuwa da muka sani bila adadin, waɗanda masu su mai wa an wayi gari da su lafiya, ko kuma an kwanta da su lafiya amma kafin a tashi sai a ce sun zama gawawwaki, ko kuma an tashi da su to amma kuma ba za su kai zuwa ga kwanciya ba. Shi yasa wani hadisi na Abdullahi dan Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw adil sabil, ka kasance a wannan duniya ka annaka garib kamar kai baƙo ne, aw adil sabil ko kuma mai ketarewa hanya. Malamai da suka duba hadisin suka fahimci hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an ce wani bako ne shine duk yadda ya je shi, duk yadda ya kai ga wayewa, duk yadda ya kai ga ilimi, duk yadda ya kai ga sarauta, duk yadda ya kai ga dukkan wani abu da ake samu na rayuwar duniya, in ya samu kansa a wani waje sai kaga yana dari dari. To kai ma haka ake so ka kasance a wannan rayuwa ta duniya, kada ka shantake ka ga cewar ka zo wajen saka ka wajen zamani. Yace au abir sabil, ko kuma mai ketarewa hanya, ko yaya mutum yake, ko da mutum bashi da cikakken hankali in yazo zai ketare hanya zaka ga yayi me, zaka ya duba jamansa ya duba hagun dinsa, kada wani abu mai hatsari yazo ya same shi. To kai ma haka ake so ka kasance, duk abin da zaka yi ka duba, kwatantawa ne sai ka duba ka ga cewar me zaka yi wanda zaka samu mafita a cikin sa, menene kuma wanda zai ka zuwa ga halaka. To malami suka ce Abdullahi dan Umar da ya tashi yin takrijin hadisin sai yake cewa idza amsayta fala tantaziru saba. To kai dan adam idan har ka samu kanka ka maraita to falatan tantaziru saba, kada kai ta kaiwa kanka cewar bar sai gari ya waye, sai gari ya waye, sai gari ya waye. Idan cin garin an ka bincika a yau din nan an waye gari babu wasu, kuma an kwanta da sulami lafiya. Yace fala idza asbahata, idan kuma ka waye gari falatan tantaziru almasa, kada ainihin kai ta kaiwa kanka sai ka kai zuwa ga yammaci, zuwa ga mai yammaci. To haka ne ya dace mu yi wa kanmu takayyiri na ayyuka na alkhairi. Kowa sayyidina Umar cikin maganganunsa na hikima yana faɗa, yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum, yace ku rinka, wato ku rinka yi ma kanku hisabi tun kafin ranar za a muku hisabi. Ai kowa a cikin mu sai a masa hisabi. Wani da ulama wazina alqista bil kisli fa la tazlimu nafsan shay'a wa in kana mithqala habatin min kardalin, Allah ce ataina biha wa kafa bina hasibin, Allah zai kowanne a cikin mu hisabi. Allah ka datar da mu. Saboda kuma sai ce wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum, ka rinka kwatanta dora ayyukanka akan mizani tun kafin ranar za a zo a dora maka shi. Domin ita aljanna kamar da malami suka faɗa, mai shiganta ba wai wanda ba shi da alhaki ko ɗaya bane ba, a'a wanda ayyukansa suka rinjaye na sharri sai shine. Idan aka samu ayyukanka na alkhairi sun rinjaye na sharri, to shikenan ka zama qualifier na shiga aljanna, ba a ce wai baka da zunubi ko kadai bane ba, shi mai mai shiga wuta ba a ce ba shi da aikin alkhairi ko daya ba a'a amma dai ayyukan sa na sharri sun rinjayi na alkhairin sa to Allah ka sanya mizanin mu na ayyukan alkhairi ya rinjayi na sharri daga gare mu tunda kowanne mai yana da sharri almanzo Allah yana neman sari na cewa min shururi anfusina Allah kuma ka kare mu sharrukan kawukan mu to wani abin da yake zama wajibi akan mu na jan hankali kowa ya je ya duba ayyukan sa ya makansa hisabi ya kuma kwatanta dora su a kayin mai kwatanta su dora su akan mizani tun kafin rana domin shekara tana kokarin karewa kafin a shiga sabuwar shekara kai tsabda ranka kace ka dora kace in an ce kai wa kanka hisabi to a wani aji zaka sa kanka zaka sanya kanka a ajin yan aljanna ne ko kuma akasin sa domin Allah ya faɗa cewa kudin ma za a ambace ku wani kuri ji da ku yawmar kiyamati kitaban yalqahu mansura akci ikra a kitaba ka kai da kanka ma zaka karanta abinda duka aikata a wannan rayuwar duniya har mutum idan ya ga abin sa yayi zama ya tara ayyuka zai ce mali hazal kitab ta yu gadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa komai duk abinda kaje ka gani kuma ya amal mithqala dharratin khairan yara kuma ya amal mithqala dharratin sharran yara muna roƙon Allah ya taimake mu ya kuma sanya ayyukan mu na alkhairi su rinjayi akasin sa to mallam ya zo da wani babi wanda yake gajeren babi ne shi ma dai taken sa kawai ya kulla shi ne da ayar alqur'ani yace babu qaulillahi ta'ala yace babi cikin fadin Allah madaukaki walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i abinda mallam kenan ya kawo yace babun wani babi kenan cikin fadin Allah madaukaki sai mallam yace walillahi alasmaul husna lallai tabbas Allah yana da sunaye waɗanda suke kyawawa suke tsarkaka to sai Allah yace fad'uhu biha in kun tashi kiran Allah ku kiraye shi da waɗannan sunaye din duk wani abin da kake da bukata a wajen Ubangiji to Allah yana da wannan suna da yayi munasaba da shi ko menene in arziki kake so shi Allah Ar-Razzaq ne sai kaje ka roki Allah da sunansa Ar-Razzaq sai ya baka me sai ya baka ainihin arziki duk wani abu in wata izza kake so kake san daukaka Allah Al-Aziz ne in kana san wata kambama ne Allah Al-Jabbar ne duk wani abin da kake so kana san wata rahama ne Allah Ar-Rahman ne Ar-Rahim mai cin kai ne mai tausasawa ne dukkan wani abin da kake so ka roki Allah to ka ainihin yabe shi ka ainihin kambama shi da ɗaya daga cikin sunayensa ka yi yabo a kansa sannan sai ka mika kokon barar ka kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi salati ya yabi Allah sannan kuma sai ya mika kokon bararsa to sai Allah ya ce wa dharu alladhina yulhiduna ku kyale waɗannan da suke yin ilhadi cikin sunayen Allah fi as wato wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke yin ilhadi cikin sunayen Allah menene ilhadi shine rashin tabbatar da waɗannan sunaye din ko kuma karkatar da su ko canja musu ma'ana ko kuma kwamanta su domin shi Allah ba shi kama da kowa bai kama ba abin da yake kama da Allah saboda haka sai Allah yake cewa sai juzauna ma kanu ya'malun da sannu Allah zai yi musu sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wannan ne abin da mallam ya kawo kaga me zakin zaka kirayi Allah sai Allah yake cewa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashhadun Allah yace idan bayi na sun tambaye ka dangane da ni to ma ba cewa manzon Allah ka ce musu ba a'a anan malamai suka ce kamar Allah ma ya yi zai yi magana mukabali ne kai tsaye da wa'ada bayinsa sai aka ainihin ba wai an kawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rashin muhimmancin sa a'a ba a so a wannan babi na tauhidi ka ainihin sanya manzon Allah ma ya kasance maka wasiƙa tsakaninka da Ubangiji ka je ka kai kai tsaye ba kamar sarafuna bane da suke da sallama a'a shi Allah kawai kai ne sallamar tasa daga ka ansa da ka kiraye shi zai me zai amsa wa qala rabbukum ud'uni yace astajib lakum Ubangijin ku yace ku kiraye ni zan me zan ansa muku kuma bayan kasan dan adam shi Allah idan baka roke shi bane ba sai yake fishi da kai dan adam kuma in ka cika roƙonka shi kuma sai ya me sai shi ma ya ainihin fishi da kai to Allah yace ka kyale waɗanda suke yin ilhadi cikin sunayena da sannu Allah zai musu sakamakon abin da suka kasance suke aikatawa to sai mallan sai ya kawo wata magana sai ce wa zakaru ibnu hatim ibn Hatim ya ambata an ibn Mas'ud an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas dan gidan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habarul umma yace yana fassara wannan aya a cikin ta sai yake cewa ayyul hiduna fi asma'i abinda ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah ay yace yushrikuna wato suna yin shirka suna hada Allah da wani a wajen abin wajen mai wajen bautar su maimakon su kira Allah sai su kira wani Allah maimakon su roki Allah sai su roki wani Allah eh kamar su mushrikan makka kun ga sun yi ilhadin sunayen Allah kamar ba da yake cewa wa anhu sammu allata min ilah sai ma suka ainihin matantar da sunan Allah na Allah sai suka ce ai allata suka sanya wa wani gunkin su suna eh wal uzza min al aziz sai suka matantar da sunan Allah al aziz suka ce uzza eh manata shi ma sai suka na'am al sunan Allah al mannan shi ma sai suka matantar da shi suka ce manata kun ga sun yi me sun juya sunayen Allah saboda sai suka ainihin mai da su mata tiki kamar da suka zargi ubangiji da da kuma dan ma sai suka ce ayyan Allah mata ne waɗanda suke mala'iku Allah ce ashhadu khalqahum cewa suna nan ne suna halarce ne a lokacin da Allah ya halarci mala'iku ya sanya su a matsayin jinsi na mata eh to kun ga anan sun yi me sun yi ilhadi kun ga sun yi shirka kenan da ainihin Allah na roƙon gumaka a matsayin wanda za su biya musu bukatun su yace wa an a'mash kuma an sake samu daga a'mash shi ma wajen fassarar wannan aya yace yadkhuluna fiha ma laysa minha suna shigarwa sunayen Allah ko sifofin Allah ma laysa minha cikin abin da Allah bai cancanta ba da irin wa'annan abubuwa sai su nasabta Allah da wata nakasa ko da wata gazawa ko kuma su siffanta Allah da wata siffa irin ta dan adam tunda Allah ya ce yana da hannu yana da fuska yana ji yana gani Allah duk ya faɗa haka cikin alqur'ani to sai su kwatanta jin Allah da irin jin su ko su kwatanta ganin Allah da irin ganin su ko su kwatanta hannun ubangiji kudura da irin hannayen su ko kafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi idan sun duba kafa su sai su yi tunanin kafar Allah amma laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi Allah bai yi kama da komai ba to wannan kenan abin da malam ya kawo wato kun ga ilhadi ya kasance mai kenan ya kasance shirka domin duk lokacin da ka kwatanta Allah da wani ko kuma kai takyifin sa ka kwatanta shi ko kuma ka juya shi ko kuma kace a ba hakan Allah yake nufi ba kaza yake nufi kamar da yin wasu yan jahamiya suke yi Allah ya ce ya daidaita sun suka ce a ba daidaita ya ba kaza ne kaza yayi eh to kun ga wannan duka shirka ce da Allah kamar da Abdullahi dan Abbas ya fada shi kuma a amma ya ce ai suna shigar da wani abu cikin siffofi ko kuma sunayen Allah abinda Allah din bai cancanta ba akwai abinda Allah ya cancanta a siffanta shi da shi akwai kuma abinda Allah bai cancanta ba a siffanta shi da shi koda Ubangiji shi yake yin kaza a bisa kaddarawarsa to ba a kwatanta Allah da dukkan wani abu na kasa misali jinya ai ba wanda zai yi jinya ba sai da me sai da ikon Allah to amma kun ga annabi Ibrahim sai ce wa iza maritu wa huwa yashfi bai ce ya Allah idan ka sanya min jinya kuma kai ne mai warkar da ni ba sai ce idan nayi jinya kun ga jinya wani abu ne wanda yake ba mai kyau ba sai annabi Ibrahim bai kwatanta Allah da ainihin sanya jinya ba amma kuma ma asabakum min hasanatin fa min Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah yana jarabtanku ne da wani abin da hannayenku yayi mai yayi tsawurta misali kun ga cikin suratul kafi da ake kwatanta sai kaba sai yake cewa wannan almajiri na kada sai ce wa ma ansanihu illa shaytan ai ba wanda ya mantar da ni na rashin tahowa da wannan guzuri na kifi da kadar suke tattaunawa da almajirin sa sai ce shaydai shaydan ba za ka ce Allah ya mantar da ni ba domin mantuwa na kasa ce ba a kwatanta Allah da dukkan wani abu na nakasa sai ce wa ma ansanihu illa shaytan ai ba wanda ya mantar da ni sai me sai shaydan to kun ga amma kuma wa ai ba za ka manta ba sai da wa sai da kudiri na ubangiji amma ba za ka kwatanta Allah da abin da bai cancanta ba haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ainihin kwatanta shi da wata siffa ta ubangiji ba eh an zo aka ce masa anta sayyidina wa ibnu sayyidina yace ataj'aluna lillahi niddan za ku sanya ni na kasance kini a wajen Allah kul ma sha Allah wa shi'ta ku ce abinda Allah ya so kuma shi kada yake so an aka ce wato abinda Allah ya so kai ma ka so yace za ku sanya ni na kasance kishiya ne a Allah ku ce abinda Allah ya so kadai to kunga ba a kwatanta Allah ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abin da bai cancanta ba to malam yake cewa fihi masail a cikin wannan babi da malam ya kawo mana da magana ta Abdullahi dan Abbas akwai mas'alolin da shi malam Abdulrahab ya fahimta wanda kuma zai nuna mana a matsayin ko abin da zamu je zuwa gare shi ko kuma abin da yake na tahziri sai ce al'ula na farko isbati al-asma tabbatar da ma Allah sunayensa Allah ya ambaci kansa da suna kaza to ka tabbatar masa da shi Allah ya siffanta kansa da siffa kaza to ka tabbatar masa da wannan siffa ba tare da ka yi mai ba ba tare da ka ainihin mai ba ba tare da ka canja ta ka canja mata ma'ana ko ainihin ka kwatanta ta ko kai tashbihin ta ba to ya zama wajibi akan mu mu rinka tabbatar wa Allah dukkan wata siffa da ya tabbatar ma kansa da kuma dukkan wani suna da ainihin ya tsawata ya siffanta kansa da shi kada mun ainihin yi ilhadin su asaliya nabiyu kaunuha alhusna kasantuwar sunayen gaba ɗayan su kyawawa ne don Allah yake cewa wallahi alasmaul husna Allah yana da sunaye waɗanda suke kyawawa babu wata siffa ko kuma suna na Allah wanda ba mai kyawu ba to kun ga kasantuwar sunayen kyawawa Abdul Wahhab ya fahimci haka din daga ainihin aya as-salisa na uku yake cewa al-amru bi du'aihi biha akwai kuma umarni na Allah wajen kiransa da wa'annan sunaye din eh da can da yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku kiraye ni ku roke ni zan ansa muku da me za ku raye da me za ku kiraye shi ko da me za ku roke shi da sunayensa waɗanda suke kyawawa kun ga har anan yana cewa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ka kyale ka kawar da kai ka rabu da dukkan wasu masu yin ilhadi cikin me cikin wato sunaye ko kuma siffa ta Allah shi yasa malam ma cikin wani abu duba sai yake cewa wallahi subhanahu al-asmaul husna lalle shi Allah madaukaki yana da sunaye waɗanda suke kyawawa allati tudillu ala jalalihi wa kamalihi waɗanda wa'annan sunayen suna nuni akan cikarsa da daukakarsa da kambamuwarsa fatawassalu biha sai malai yace to in za ku yi kira Allah ku kiraye shi da su ko kuma ku rinka yin neman wasila da irin wannan sunaye din kuna Allah dan sunanka kaza kai mini kaza shine wasila kenan fatawassalu biha ila Allah ku nemi wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah da wa'annan sunaye ko kuma da wa'annan siffofi zuwa gare shi fi talabi ma turidun cikin abin da kuke so a wajen Allah kake son sana alkhairi Allah ya sadaka da shi ko kake neman Allah ya mai ya tunkude maka wannan abin wanda yake kake tunanin na sharri ne to shine fatafi talabi ma turiduna watunibuna alaihi biha kuma kuke ainihin ko dai ku nemi abu na alkhairi Allah ya sada ku da shi ko kuma ku nemi Allah ya tunkude muku wannan abin wanda yake na sharri wasnu alaihi biha kuma ku yabi Allah da shi ku yabi Allah ku kamba ma Allah shi Allah yana so a yabe shi yana so a yi masa kirari malam yake cewa watrukul ladina yamiluna an haqqi fi hadhihi alasma kuma ka kyale ka kawar da kai ka rabu da dukkan waɗanda suke karkatar da cancantuwar Allah a bisa sunna sunaye ko kuma siffofi da ya cancanci a siffanta shi ko a kiraye shi da su wato li ghairillah wato ga wani Allah kada ka ainihin kamba ma wani Allah ka bashi siffa irin ta Allah koda wane ne shi kuwa aw nafiha ko kuma ka ainihin kore masa wannan suna ko wannan siffa aw taharif ko kuma ka canja ta kace ba haka abin yake ba kaza ake nufi wato a ta'rifu ma'anaha ka ainihin canja ma'anarta aw tashbihi aw tashbih ko kuma ka ainihin kamanta ka duba hannunka ko ka duba hannun wani ko ka duba fuskar wani ka kwatanta da siffar ubangiji a laysa kamithlihi shay'in an ghairi biha ga wannan sa to shine abin da malam yake cewa Allah yana da sunaye kyawawa kuma ku kiraye shi da su shine al'amru bi du'aihi biha ko bihim Allah yana da sunaye waɗanda suke kyawawa in kun tashi kira ku kiraye shi da wa'annan sunaye din ar-rabi'a na hudu at-tarku an عارض من وتؤترك عن عارض من الجاهلين والملحدين وتكور دك اذا كما بارين دكان وني ود يا جاهلتي وادنن سنا yake ainihin yin aiki a bisa jahilci al-mulhidina ko kuma yake yin ilhadi ilhadi shine dai ko ka canja ma'ana ko ka canja siffa ko ka kamanta ko kuma ka canja to wannan duka malai yana ya fahimci cewa abar tunda Allah yake cewa wadharul ladina yulhiduna fi asma'i al-khamisa at-tafsirul ilhad malai yace mun fahimci menene fassarar al-ilhadi domin Abdullahi dan Abbas ya fassara ta da shirka shi kuma Abdullahi dan Abbas malamai suka ce shine bango wanda in an je shi sai dai a dawo ba a neman wani ya fassara ayar alqur'ani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a yace masa allahumma faqihu fid dini wa allimhu ta'wil ya Allah ka sanar da wannan wato kani tunda kani da namaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ka sanar da shi fiqhu ya fahimci fassarori da kuma ainihin masail na addini wa allimhu ta'wil ka kuma sanar da shi ta'wili fassarar me fassarar ayoyin alqur'ani to shi Abdullahi dan Abbas ya fassara ta da shirka kun ga zamu fahimci cewa ilhadi shine yin shirka shine at-tafsirul ilhadi fiha as-sadisa nashi da wanda kuma shine na karshe sai ke cewa al-wa'idu man al-ilhad da kuma wato na rukun azaba da zai riski wadanda suke yin ilhadi cikin sunayen Allah tunda Allah yake cewa wadharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu ku kyale ko ka kawar da kai ko ka rabu da duk wanda yake yin ilhadi cikin sunayena inji Allah sayujzauna ma kanu ya'malu da sannu za a yi masa sakamako cikin abin da yake aikatawa to akai cikin takaitawa abinda malam ya kawo kenan kuma zamu takaita anan abinda muka faɗa na dai Allah ya tara a cikin lada abinda kuma muka kuskure karancin wato sani ne idan akwai wanda ya fahimci kuskure ko wanda sauti yake kai masa sai ainihin a nusar da mu dan mu roki Allah ya kawar da wannan kuskure ga wajen rashin yin aiki kuma mu roki Allah ya shafe shi a cikin zukatanmu ko kuma da tattafanmu na aiki subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi amin